sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulemaniya ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 28 ga watan Nuwamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim, ba mu kanin labarai.
To Binta, an ji karar tashe-tashen bama-bamai da harbe-harben bindigogi yau Litinin a wani otel a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia. Jami'an tsaron China sun kama mutane yau Litini a wuraren da ake zanga-zanga kan tsauraran matakan hana yaduwar corona da kuma neman kawo ƙarshen matsin lamba a harkar siyasa. Sannan hukumomi a ƙasar Pakistan sun ce za su kaddamar da aikin rigakafin ciwon shan inna ko polio na tsawon kwanaki 5.
Kanin labaran duniya kenan. To, a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji a Najeriya rundunar sojan Operation Haɗin Kai ta tabbatar da cewa wani sojanta ya bindige wani soja guda da wata ma'aikaciyar ba da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Za kuma ku ji cewa aƙalla mutum 14 ne suka rasa rayukansu a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon zaftarewar ƙasa a Yaounde, babban birnin Kamaru.
Wallahi abin ya fi ƙarfin maga, babin da za mu ce shi sai dai mu ce ya Allah ya yi ikonsa. Ni ma magoci ne, can gefe na ji mutane suna ife na ce to bari gangaron game yake wucewa nan, isowar mu kenan ga sa ya rushe gawawwaki a kwankwance ba dama ga sunan.
Sannan kuma muna tafi da shirin ilmi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar, amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran, an ji karar tashe-tashen bama-bamai da harbe-harben bindigogi yau Litini a wani otel a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, wanda wasu 'yan tawaye suka kai wa hari jiya Lahadi. An kashe mutane 4 da dare a otel din, a cewar kafar labarai ta AFP. An tare 'yan ta'addan a wani ɗakin ginin, kuma jami'an tsaro na gab da kawo ƙarshen mamayar. Zuwa yanzu dai mun tabbatar da mutuwar mutane 4. Abinda Muhammad Dahir, wani jami'in tsaro, ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan. Kafar labarai ta Reuters ma ta bayar da rahoton soke zaman majalisar dokokin kasar Somalia saboda harin da mayakan suka kaima otel din. Mayakan kungiyar Al-Shabab sun kai hari kan otel din mai suna Villa Rossa, wanda ke wani wuri da ke cike da tsaro daura da fadar shugaban kasa a birnin Mogadishu, da kuma wani gidan yarin da hukumar leƙen asiri na tsaron ƙasa ke tafi da shi, a cewar shaidu da kuma 'yan sanda. Otel ne da jami'an gwamnati da 'yan siyasa suka fai zuwa. Jami'an tsaron China sun kama mutane yau Litini a wurin da ake wata zanga-zangar da ba a saba gani ba, yayin da hukumomi ke ƙoƙarin kwantar da ƙurar zanga-zangar da ta wanzu zuwa sauran sassan ƙasar. Ta kiran da a bada yancin siyasa a kuma kawo ƙarshen kullun COVID-19. Mutane sun bazu kan titunan manyan birane, wasu kuma sun taru a jami'o'i a fadin China don kiran a kawo ƙarshen kullun, a kuma bayar da ƙarin 'yancin siyasa. A wannan zanga-zanga, wadda rabon a ga irinta tun bayan da aka murƙushe gangamin goyon bayan tsarin demokaradiyya a shekara ta 1989, wata mummunar gobarar da ta tashi a makon jiya a Urumqi, hirkutar yankin Shijian da ke arewa maso yammacin ƙasar, ita ce ta harzuka mutane, waɗanda da dama daga cikinsu ke zargin cewa kullun corona ya kawo cikas wajen ƙoƙarin ceto mutane.
Tunan ba da jimawa ba, Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya rundunar sojan Operation Haɗin Kai ta bayyana cewa wani soja ya bindige wani abokin aikinsa da wata mata ma'aikaciyar ba da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga Maiduguri, wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai ta bayyana cewa wani jami'in sojan Najeriya ya bindige wani jami'in sojan Najeriya har lahira tare da wata ma'aikaciyar ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira NGO. Rundunar sojan ta dai bayyana hakan ne a sanarwar da ta fitar ta bakin mai director mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya da ke garin Maiduguri, Mijo Samson Zakum, ya dai bayyana cewa wannan lamari abin takaici ne, kuma wannan jami'in sojan ya jima wani mai jirgin jirgi mai tsukan angulu rauni da ake kira helicopter. makwabta da yanzu haka yana nan yana karban magani a asibiti. Rundunar ce tunde wannan soja ya bagunci lahira sakamakon harbe shi da sauran sojojin Najeriya suka yi, kuma haka ba kuwa yana iya halaka mutane da dama. Rundunar kuma tace tana nan suna bincike kan dalilin da yasa wannan sojin yayi wannan harbi harbe da har ya sanar mutuwar waɗannan mutane guda biyu da raunin sa mutum guda. Munnan lamari da ya faru cikin sojojin da aka kawo don yaki da waɗannan mahara da aka kwashe kusan shekaru 13 ana fama da shi. Haka zalika kungiyar Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da ayyukan Majalisar Dinkin Duniya ta jaddada wannan kisan na ɗaya daga cikin ma'aikatar su, wannan ta bayyana shi da matsayin abin takaici. A ce kuma su da suke bada agajin gaggawa suna fuskantar barazanar rayuwarsu da kojin jami'an tsaro, wannan ta bayyana shi abin takaici matuƙa karamar hukumar Dambo da ke jihar Bondo da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Garin Dambo da ya zuwa garin Maiduguri na tare da kilomita 85 ne. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana fatan gwamnati da kuma jami'an sojan Najeriya za su hanzanta wajen bincika wannan lamari don kare aukuwar hakan nan gaba. Irin wannan batu da na bude ta kan abokan aiki ba sabon abu bane, wanda ko a watannin baya sai da aka samu wani jami'in sanda da ke aikin kwantar da tarzoma da ya buɗa wani jami'in ɗan sanda wuta ya kuma kashe har lahira, sannan ya raunata wasu guda 6 wanda aka yankewa hukuncin kisa ta hanyar rataya, da kuma wani soja guda wanda ya dinga yi ma wani babban soja ruwan alsashi a 'yan watannin da suka gabata da har ya yi sanadiyar mutuwarsa, wanda kuma kafa kotun soja na musamman da ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya a karamar hukumar Bama da ke jihar Borno. Amma har sai ya samu halayen helikwatar babbar rundunar sojan Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Haruna Dauda Biyu, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To binta, yau Litini ake shiri na ƙarshe na tura wata tawagar yan sama jannatin kasar China mai kunshi da mutane 3 zuwa tashar China ta sararin Subhana, yayin da ake gab da kammala ta a daidai lokacin da gasa tsakanin China da Amurka ke dada karuwa. Hukumar sama jannatin China ta ce kumban Shenzhou 15 zai tashi daga wurin harba kumban Zhengun da ke gefen hamadar Gobi da misalin karfe 11 na daren gobe Talata. Aikin da za a kwashe watanni 6 ana yi, wanda zai kasance ƙarƙashin kulawar Fei Junlong tare da taimakon Deng Qingming da Zunglu, shine na ƙarshe a babin gina tashar sararin saman China, a cewar wani jami'in hukumar sama jannatin China. Hukumomi a kasar Pakistan sun ce za su kaddamar da aikin rigakafin ciwon shan inna ko polio na tsawon kwanaki 5 don kawar da wannan magunyar cuta mai haddasa gurguntaka a kasar. Burinmu shine yin rigakafi cikin lokaci kuma akai-akai ma yaran da suka cancanta, a cewar Shahzad Bai, coordinator cibiyar ayyukan gaggawa ta kasar. Za mu fi maida hankali kan gundumomin da abin ya fi muni, kuma mun sha alwashin kawar da wannan cutar daga wurare masu wuyar sha'ani tare kuma da kare sauran sassan yankin a lokaci guda, a cewar Bike. An ba da rahoton kamuwar mutane 20 da cutar ta polio a Pakistan a wannan shekarar, ciki har da yara 17 a gundumar Waziristan ta arewacin kasar mai fama da tashi-tashin hankula wadda ke daura da kan iyakar Afghanistan.
Da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To akalla mutum 14 ne suka rasa rayukansu a ranar Lahadin da ta gabata sakamakon zaftarewar ƙasa a yayin wani taron karrama wasu mamata a unguwar Damas, gundumar Yaounde dake babban birnin Kamaru. Ga Muhammad Bachir Ladan, wakilin muryar Amurka dake birnin Yaounde da rahoton.
Akalla mutane 14 ne suka rasa rayukansu a ranar Lahadi da ta gabata sakamakon zaftarewar ƙasa a yayin wani taron karramawa ga mamata a unguwar Damas, gundumar Yaounde, babban birnin Kamaru. Iyalai da yawa suna zaune ne a cikin manyan tantuna a saman wani tsauni lokacin da ƙasa ta rushe a kansu. Wasu shaidu da suka halarci wannan taron suka ce ƙasar ta rushe a sa'ar da suka fara raye-raye. Gwamnar jihar Tsakiya Nasiri Paul Biya ya bayyana wa 'yan jarida cewa abun takaici ne da ya faru a nan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 12 kafin isowarmu. An riga an gano gawarwaki 4 kuma mun kirga wasu 10 da suka hada da maza 5 da mata 5. Har kafin mu bar wannan wuri, masu ceto da yawa suna ci gaba da neman waɗanda ba a gano su ba. Yakubu Danjuma, mazaunin anguwar Damas, yana daga cikin yan kawo agaji, ya ce wa muryar Amurka,
babu daman magana, wallahi abin ya fi ƙarfin magana, ba abin da za mu ta shi sai dai mu ce ya Allah ya yi ikonsa. Ni ma makoci ne can gefe, na ji mutane suna ife, na ce to bari gangaron game yake wucewa nan, isowar mu kenan, ƙasa ya rushe. Sai rushe gawawaki a kwankwance, ba dama ga su nan. Muna dai fata Ubangiji Allah ya kara mu wayannan bayin Allah garfi da juriya, a ci gaba da nema don mutane ba daina fita su daga sabo tukunna, daga cikin kasa har yanzu fita mutane ake yi, ba dama, akwai mamata. Wake ta girga, ba mu sa mu tsaya a ce mutum kaza ne ko kaza ne suka rasa rayukansu a wannan goba. Wallahi ni ma magoci ne, isowa kawai ne, naji hayaniya da gangaro kenan, sai roga abin da yake akwai.
Wannan bala'in dai na tunatarwa da zaftarewar ƙasa da ta laƙume gidaje da dama a garin Bafusam da yake yammacin ƙasar Kamaru a ranar 29 ga watan Oktoban shekarar 2019, inda mutane aƙalla 43 suka halaka da suka hada da ƙananan yara 26. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To madalla, agai da Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton. To a yayin da Najeriya ke haramar komawa fannin amfani da sufurin jirgin ƙasa wajen zirga-zirgansu na yau da kullum tsakanin Abuja zuwa Kaduna da gwamnati ta tsara za a fara a yau Litinin 28 ga watan Nuwamba. Yanzu gwamnatin ta ce sai dai da wasu ‘yan kwanaki kaɗan ne aikin jigilar fasinjoji da jiragen ƙasa zai fara gadan-gadan. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Halima Abdurrahman da cikakken rahoton.
Ministan sufurin kasar Malam Mu'azu Jaji Sambo ne ya bayyana hakan a yayin aikin rangadin duba shirye-shirye da matakan tsaro da ma'aikatarsa tare da haɗin gwiwar kamfanin jiragen kasar Najeriya, wato NRC, suka ɗauka ya zuwa yanzu akan hanyar layin dogon na tsakanin Abuja da Kaduna don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma da za su koma amfani da sufurin jiragen kasa wajen zirga-zirgarsu na yau da kullum, ciki da na kasuwanci da cinikayya, bayan kwashe sama da watanni 7 da aka dakatar da aikin jiragen kasa sakamakon farmakin da 'yan ta'adda suka kai a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2022 da muke ciki.
To alhamdulillah, sufuri daga Abuja zuwa Kaduna zai fara aiki nan da 'yan kwanaki kadan. Auki matakai da insha Allah za su tabbatar da tsaron al'umma da za su bi wannan sufuri. Kuma dalilin da ya sa ma na zo kenan da kaina, saboda tabbatar da cewa tsare-tsaren da muka yi a ofis suna nan, an tabbatar da su a ƙasa. Na'urorin nan saboda kare wato ainihin rayuwar mutane da za su shiga jiragen nan. Saboda haka ba yadda za a yi mu bayyana da su. Wasu za ku iya gani, alal misali rediyo, mutum na riƙe da rediyo a hannu yana magana da ko direban jirgi ko jami'an tsaro, wannan zahiri za ka gan shi. Akwai kuma na'urorin da muka sa a kan jiragen wanda ba lalle ne sai mun gaya muku ga na'urorin ba, saboda duk inda akwai mutumin kirki kuma ana samun gurɓatattu ma. To gurɓatattu bai kamata su san irin waɗannan tsare-tsaren da muka yi na sirri ba. Da jirgin nan ya tashi daga Abuja ko ya tashi daga Kaduna ba a iya ganin sa, amma yanzu mun sa na'uran da za mu iya ganin jirgin nan daga tashin sa har isarsa. Akwai na'urori da za su nuna mana idan akwai matsala a gaba, kilomita 1 ko 2 a gaba da kuma gefe.
Malam Mu'azu Jaji Sambo ya kuma yi ƙarin bayani a game da muhimman batutuwa da suka kunshi adadin lokutan da za a rika jigilar fasinjoji.
Yanzu muna tunanin so 2 a rana, Abuja Kaduna so 2, Kaduna Abuja so 2, insha Allah. Halin yanzu dai za mu tabbatar da cewa insha Allah jirgi ya daina aiki daga karfe 5 kafin mu dauki wasu matakan. Sa'annan akwai sabon tsari na ticket, da yadda ake sai da ticket din kowa yazo ne kawai zai iya saya, amma yanzu dan zaka sai ticket sai ka bada phone number, sai an tabbatar phone number din nayi da kuma national identity number, number din kasa dinka. Za mu kara kudin ticket, kudin jirgi, saboda abubuwa sun tashi.
A yayin aikin rangadin duba matakan tsaro da sauran tsare-tsaren gwamnati na tabbatar da tsare rayuka da dukiyoyin al'umma da za su riga amfani da sufurin jiragen kasa din idan aka dawo da aikin jigilar fasinjoji. Yan jarida da ke cikin ahirin mutanen da suka yi tafiya cikin jirgin kasan daga yankin Iduna, birnin tarayya Abuja, zuwa unguwar Rigasa na jihar Kaduna sun bayyana cewa
sunana Kabir Abdul, kuma ina ɗaya daga cikin yan jaridan da suka bi jirgin kasa daga Abuja zuwa Kaduna domin tantance matakan tsaro da kayan tsaron da aka tanada don samun tsaro ga al'umman da za su shiga jirgin kasa in ta fara aiki. To, na gamsu a wannan bangaren, kuma a wannan bangaren ban gamsu ba, saboda a bangaren tantance fasinja ga su shiga jirgin wanda sai an tantance lamba zama ɗan ƙasa, wato NIN kenan. Kuma a wasu bangaren gaskiya ban gamsu ba, inda nake sa ran zanga kayan aiki sun tiri kamar CCTV kenan, kuma tana ba da special report, gaskiya ban ga wa'annan ba.
Wata ma'aikaciya a tashar jirgin ƙasan da ke unguwar Rigasa, Malama Rabi, ta ce
ba ni da wata fargaba, na gamsu da matakan tsaro a mazauni na ma'aikaciya. Yanzu abin da zan ce, Allah ya Ubangiji, muna farin ciki Allah ya kamu wannan rana.
Idan ana iya tunawa dai, a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayya ta sanar da cewa hukumar NRC za ta koma aikin jigilar fasinjoji akan layin dogonta daga Abuja zuwa Kaduna a ranar 28 ga watan Nuwambar shekarar 2022 da muke ciki. Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf da ta hada mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 16, karfe 4 kenan na yamma da minti 16 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 da minti 16 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mintoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya da haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com, ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dimidimin su. Yanzu kuma ga shirin mu na ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a, kiranmu nake bisa dage.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan makon. A wannan mako ne rahotanni ke nuna cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake dawo da koyar da ilimi ko darasin tarihi a makarantun firamare da kuma karaman makarantar sakandare na tarayyar Najeriya, al'amarin da kuma ya farantawa malaman tarihi da ma iyaye rai. Shekaru 13 da suka gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta dakatar da koyar da tarihi a waɗannan makarantu. A sakamakon wannan mataki na gwamnatin Najeriya gargashin jagorancin ministan ilimi Malam Adamu Adamu ne, shirin namu na wannan mako ya tattauna da wani masanin tarihi kuma darakta a gidan Arewa, wato Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu, akan muhimmancin wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka. Da farko dai na tambayi Dr. Shu'aibu Aliyu mahimmancin wannan mataki da gwamnatin ta dauka.
Manhajin koyar da tarihi a cikin makarantunmu ba karamin alfanu zai ba, musamman wajen faɗakar da matasanmu wanda yawanci sun taso ba san tarihinsu ba, ba san inda tarihin ƙasa ne taso ba, ba san tarihin al'ummarsu ba, ba san tarihin ƙabilunsu ba, ba san tarihin addininsu ba. Wannan al'amari shi ne ɗaya daga cikin abin da ke kawo ruɗani ga matasanmu, wanda iski za ka iske su ba san komai ba, ba san inda suka fito ba, ba san inda suke ba, mutane su iya tunanin menene gaba za ta kasance. Saboda shi tarihi wani abu ne yake da muhimmanci gaske, musamman a wajen faɗakar da mutane irin yadda suka taso da yadda ƙasar ta kasance da kuma abubuwan da yake suke amfani da mu a baya, wanda kuma suke amfani da mu zuwa yanzu, wanda kuma suke ƙara amfani da mutane wajen haɗin kan al'umma da kuma sanin al'umma ɗin gabaki ɗayanta. Domin shi kullum masu hikima suna cewa duk mutumin da bai ke tarihi a cikin kirginsa ba, to ka tabbatar wannan ya wufanta kuma ba da ita sanin komai cikin harkar rayuwarsa ba. Kisa zaka bin cewa manyan littafin addini da Alkur'ani da Injila da Taura zaka samu ciki da dimbin tarihi, ba wai kawai tarihi an ba mu ne don nishadi, an ba mu ne domin mu gane muhimmancin tarihi a cikin ainihin rayuwar dan adam. Abubuwa sun faru a lokaci karni bayan karni, ga abin da ya faru, ga abin da wani suka aikata, kuma ga abin da ya same su. Kuma idan mutane a cikin wani karni suka iya maimaita wannan abin da ya faru, to wani abin da ya faru in ce mutane zai faru a su. Wannan abu ne da yake mata aiba ma gwamnati don dawo da ainihin koyar tarihi a cikin manhajar makarantunmu, wanda zai taimaka wajen ƙara bunƙasan ƙasar nan, domin duk ƙasar da ta kiyaye tarihi ba, wato zai wahalar gaske ta iya samun cigaba, ta iya samun ɗaukaka, ta iya samun ainihin bunƙasa a fannin tattalin arzikin ƙasa da siyasa da kuma ainihin cigaban rayuwar duniya gabaki ɗayanta. Domin duk wani fanni na ilimi da addini ko na boko ne ko na wani irin addini a yi, wani ilimi ne za ka samu ainihin tarihinsa, don ba abin da aka fara shi ba ta da an samu asalinsa ba gabaki ɗayanta. Ita kan duniya gabaki ɗaya kullum muna ta'allaka ta ga Annabi Adam alayhi salam da Hawwa'u. Hakanan bayan karni mun samu annabawa da suka zo a cikin wannan duniya gabaki ɗayanta. Mun samu abubuwa suka faru da kowane baya, in ka ɗauko wannan karni na 10, 20, 20 da suka wuce da wani 21, abubuwa da yawa sun faru. Wannan a ɗaya cikin abubuwa ne tarihi wanda yake za mu koyi abubuwa da yawan gaske akan ainihin mu'amala da kuma ainihin zamantakewa da kuma abu da ke ƙara bunƙasa al'ummarmu a cikin wannan yanki namu na ƙasarmu da kuma yankin Afirka ta Yamma da kuma Afirka gabaki ɗaya da kuma duniya gabaki ɗaya.
To dokta, wani illa cire wannan karatu na tarihi ya yi a tsakanin al'umma musamman ma dai matasa a shekaru 13 nan da suka gabata?
Wannan abun ba ƙaramin illa ya mana ba, domin ya mana illa, ya jawo cewa mutane da yawa mun taso sun taso ba san tarihin ƙasarsu ba, ba san tarihin al'ummarsu ba, ba san tarihin ƙabilarsu ba, ba san tarihin addininsu ba, sai waɗansu tatsuniyoyi suka zo suka cika bakunansu, aka dinga kawo waɗansu abubuwa wanda ke shi ne ya ci gaba da rarraba kan al'umma da tunanin cewa ba abin da ya haɗa wannan al'umman a zama ƙasa ɗaya Najeriya. Ba wata al'ada, ba wata ɗabi'a, ba wata mu'amala da haɗa mutanen auransu ƙasar nan da mutanen kudancin ƙasar nan. Wannan ko ba ƙaramin fitina ba ce, ba ƙaramin masifa ba ce ta afkan muna. Idan ka ɗauko yanzu lokacin da Trump mulka suka zo suka cikin ƙasar Lagos, suka ci Lagos da yaƙi a 1865, ai waɗanda suka mara ma Kosoko da Abisoyi baya wajen yaƙi, ai yawancin Hausawa ne su ne soyayye. Kaga lokacin nan ma shi akwai mu'amala mai girman gaske tsakanin kudancin ƙasar nan da arewacin ƙasar nan. In ka kalli abin da ya faru tsakanin daular Oyo kafin ma ta tarwatse a samu yaƙin basas a ƙasa a yankin Yarbawa gabaki ɗaya, ai akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin mu da ƙasashen yankin arewa da kuma ainihin yankin arewa kudu. Sannan in ka ɗauko ita kanta daular Oyo ma, a ina aka kafa ta? Ai in ka ɗauko yanda yake tsohon kufai na daular Oyo, ai yana Kamuku ne, Kamuku kuma ai ina arewacin ƙasar nan ne. Ta saka mutane ana kawo tatsuniyoyi da wanda musan tarihin ƙasar nan ba su ƙara harkar ƙasar nan, a gane ba wata mu'amala da ya haɗa arewacin ƙasar da kudancin ƙasar nan. In ka duba yawancin mutanen Lagos, ai ba Yarbawa ba ne, yawancinsu mafi yawa kashi 80% ai Nufawa ne. Kuma ya za ka ima yanzu ka raba al'adu na Nufawa da mutanen Burgu da mutanen Yarbawa? Ai ba zai yiwu ba. Sannan in ka ɗauko yanzu ana magana mai Hausa Fulani, da Fulani da Hausawa ai sun riga sun rikiɗe sun zama gabaki ɗaya. Da haka yawan gaske ka samu gida ba tasirin Fulani ko ba tasirin Hausa a cikin wannan yankin. Haka nan yankin Borno, duk waɗannan ƙabi'u an riga an zama guda ɗaya, amma tarihi ne kaɗai zai ilmantar da mutane irin waɗannan mu'amala, waɗannan abubuwa suka faru wanda ya shafi ɗaruruwan gaske a cikin yankin ƙasar nan. Akwai mutane da suke arewacin ƙasar nan asalinsu Yarbawa ne, amma in sun koma Hausawa sun ma bar Yarbancin gabaki ɗaya.
To masu sauraro, saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba, inda za mu ji ta bakin iyaye da kuma su kansu ɗalibai game da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka na dawo da koyar da ilimin tarihi a makarantun Najeriya. A madadin bakon namu, Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu, darakta a gidan Arewa da ke Kaduna, da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin, Judy Lewis Gresham, naku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe. Yace a gaskiya akwai hikima da kuma hangen nesa wajen sauya fasalin kudin naira, domin matakin ya haifar da dami ido, darajar naira ya fara farfaduwa, da kuma wanda suka jinge kudi a gidajensu suna fitowa da su, har ma kudaden sun fara riƙewa. Sako daga Shehu Adamu Rijau yace muna taya Sanata Aishatu Ahira Ahmad Binani murna bisa nasarar da ta samu a kotun daukaka kara game da takarar gwamnan da take yi a jihar Adamawa a jam'iyyar APC. Muna fata Allah ya tabbatar da alheri, amin. Sakon haɗin gwiwa daga Jamila Ado Salati da Fatin Ado Salati goma ga Annabin Rijau suka ce gano gidan da ake sayar da jarirai a jihar Nasarawa da rundunar 'yan sandan jihar suka yi abin tashin hankali ne matuƙa. Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fikincinu a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na gaba ya fito daga Mansur Almugumel yace ku bani dama na taya sabon gwamnan jihar Osun Adeleke murna kama aiki da yayi, da fatan Allah ya bashi ikon sauke nauyin da yake kansa, amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sardaunan Kwallon Nisau Zaharaddini Muhammad Kaka yace ku bani dama na yi tsokaci akan yadda darajar matasa ta zama abin nema a wajen 'yan siyasa, duba da yadda suke neman ƙara kusanci da su, wanda yin hakan ba ƙaramin abin dubawa bane. Haƙiƙa ya kamata matasanmu da mahankaltu ɗan gobenmu, iya amfaninmu a wajensu na wani lokaci ne don muradinsu. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa, amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. An gaishe ki Zara Ufage, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Binta, an ji ƙarar tashe-tashen bama-bamai da harbe-harben bindigogi yau Litini a wani otel a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, wanda wasu 'yan tawaye suka kai wa hari jiya Lahadi. An kashe mutane hudu da dare a otel ɗin a cewar kafar labarai ta AFP. An tare 'yan ta'addan a wani ɗakin ginin, kuma jami'an tsaro na gab da kawo ƙarshen mamayar. Zuwa yanzu dai mun tabbatar da mutuwar mutane hudu, abinda Muhammad Dahir, wani jami'in tsaro, ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan. Kafar labarai ta Reuters ma ta bayar da rahoton soke zaman majalisar dokokin ƙasar Somalia saboda harin da mayakan suka kai ma otel ɗin. Mayakan kungiyar Al-Shabaab sun kai hari kan otel ɗin mai suna Villa Rossa, wanda ke wani wuri da ke cike da tsaro daura da fadar shugaban ƙasa a birnin Mogadishu. Jami'an tsaron China sun kama mutane yau Litini a wurin da ake wata zanga-zangar da ba a saba gani ba, yayin da hukumomi ke kokarin kwantar da kurar zanga-zangar da ta wanzu zuwa sauran sassan ƙasar. Ta kiran da a bada yancin siyasa a kuma kawo ƙarshen kullen COVID-19. Mutane sun bazu kan titunan manyan birane, wasu kuma sun taru a jami'o'i a fadin China don kiran a kawo ƙarshen kullen, a kuma bayar da ƙarin yancin siyasa. A wannan zanga-zanga, wadda rabon a ga irinta tun bayan da aka murƙushe gangamin goyon bayan tsarin demokaradiyya a shekara ta 1989. A halin da ake ciki kuma, kafar labarai ta BBC ta ce 'yan sanda sun kama tare da bugun ɗaya daga cikin wakilanta na China, yayin da yake ƙoƙarin harhaɗa bayanai kan zanga-zangar jiya Lahadi wadda aka yi kan tsauraran matakan gwamnatin ƙasar na hana yaduwar COVID-19. Lawrence, wanda ɗan jarida ne da ke aiki a ƙasar, an kama shi na tsawon sa'o'i lokacin da 'yan sanda suka yi ta makarsa suna kai mar ƙafa, a cewar BBC. Daga bisani dai an sake shi.
To masu sauraro, da kuma hakan ka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ladas Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Nace taku, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. Huta lafiya, ma assalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu yau da gobe na tafi.